Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Talata 26 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da hantsi. Baba Yakubu Makiri ne tare da Jummai Ali, muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To bayan kun gama jin labarai za ku je hirar wakiliyarmu Tamar Abari da magajin garin Gigeme a jamhuriyar Niger, inda ya tabbatar mana da cewa jami'an tsaro sun kama wasu makamai a yankin. Bayan haka kuma muna tafi da shirinmu na Adawo Lafiya da na shirya kuma zan gabatar. Muna kuma dauke da sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger din. Sai kuma sakonni da ku masu saurare kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi alkawarin kawo ƙarshen wahalar da ƴan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wani furuci ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban ƴan tawaye Riek Machar jiya Litinin. To amma wannan karan ana gana wacce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kiir da shugaban ƴan tawaye suka tattauna a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Ethiopia, ba tare da cin wata yarjejeniya ba. Galibi dai shugabannin biyu suna samun sabani ne akan daunin iko da kuma shawarar da masu hamayya suka gabatar na rushe majalisar wakilan kasar. Haka kuma shugabannin biyu suna da sabani akan matakan tsaro. Shugaba Yoweri Museveni na kasar Uganda, wanda yake birnin Khartoum domin taimakawa wajen shiga tsakani, ya jaddada aniyarsa ta yin aiki da shugabannin a yankin domin kawo ƙarshen rikicin na ƙasar Sudan ta Kudu. Jiya Litinin, kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka fade, a yayin da damuwa da ake nunawa akan rikicin kasuwanci ya yi ƙamari a duk faɗin duniya. Kasuwar hannayen jarin Amurka ta fadi da wajen fiye da kashi ɗaya daga cikin ɗari, a yayin da kasuwannin hannayen jari a Turai suka fadi fiye da haka. An yi asara, to amma hannayen jarin fasaha su suka fi ɗanɗanawa, domin sun fadi da fiye da kashi biyu daga cikin ɗari, faduwa mafi girma da aka gani tun watan Afrilu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar shirye-shiryen ƙara kuɗin haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka, yana misali da damuwa akan matakan tsaro. Nan da makonni biyu Amurka ke shirin fara ƙara haraji akan kayayyakin da China ke sayarwa a Amurka na fiye da dala biliyan 30. China ta yi alƙawarin mai da martani nan da nan, matakin da ya sa ƙasashen na duniya guda biyu da suka fi kowace ƙasa bunƙasa tattalin arziki fara rikicin kasuwanci. To labaran nan suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bai ɗaya majalisar wakilan ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai, bayan an yi shekara da shekaru ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukan wannan mataki zai yi. Jiya Litinin, majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama na uku a Heathrow. Gwamnatin Prime Minister Theresa May ta masu ra'ayin riƙau da ƙungiyar 'yan kasuwa sun goyi bayan ɗaukan wannan mataki sosai. Gwamnati ta lashe takobin cewa za ta faɗaɗa filin saukar jiragen sama ba tare da an taɓa aljihun 'yan ƙasar ba, ma'ana ba tare da an taɓa harajin da mutane suke biya ba, kuma matakin zai samar da ayyukan yi 100,000. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanaki da suka shige, jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yadda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko magoya bayansa ba. Sarah Huckabee Sanders tana nuni ne ga furucin da wata 'yar majalisa mai suna Maxine Walter ta yi, inda ta buƙaci a tsige shugaba Trump. Haka kuma Ms. Walters ta faɗa wa magoya bayanta cewa idan suka ga wani ko wata jami'ar gwamnati a shagon sayar da abinci ko na sai da kayayyaki kai kuma a gidan mai ne to a kore su a ce ba a maraba da su a wurin amma kun jiya ma wasu masu zanga zanga suka yi wa shugaban ma'aikatar matakan tsaron cikin gida a wani gidan sayar da abincin yan kasar Mexico ihu ita dai Sarah Huckabee Sanders a ranar Juma'a aka kore ta daga wani gidan cin abinci a jihar Virginia masu lura da harkokin Amurka sun dora wa shugaba Donald Trump laifin cewa shine ya jawo haka a saboda manufofinsa da ba su da farin jini musamman na raba iyaye da yaransu a saboda sun shigo Amurka ba bisa ka'ida ba
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC A wani samame da suka kai a wata unguwa a garin Gigeme a jamhuriyar Niger jama'an tsaro sun bankado makamai a wasu gidaje lamarin da magajin garin Abba Kaya ya tabbatar da aukuwar su ga dai karin bayani da yayi wa wakiliyar mu Tamar Abari a cikin wannan hira ta wayan tarho da ta yi da shi
Abba Kaya Isa shine magajin gari na gundumar Gigeme ya muni karin haske game da waɗannan makamai da aka ce an kama a garin na Gigeme
nan da aka lokacin da jama'an tsaro sai santirin wani anguwa labari ne sun ga samu ko yaya ne da suka bincika suka samu makamai
to su waɗannan makamai waɗanne irin makamai ne kamar manyan makamai ne ko kuma haka
kananan
bindigogi
ne kananan makamai ne da cewa da turanci armed individual
kamar suna da yawa waɗannan bindigogi kamar adadin su ya kai nawa
to adadin su ba da yawa kai muke
ana cewa kamar ko su manyan bindigogi ne aka samu
wannan karya ne
to su waɗannan bindigogi kamar a ina ne aka same su ana rade radin cewar kamar an same su bangaren kamar sansanin yan gudun hijira
to kusa da haka amma ba hannun yan gudun hijira ne aka same su
a kusan sansanin ne aka same su
a cikin garin sansanin babu sansanin mutane a garwaye suke a ganin suke
To mutanen kamar wasu baki ne suka shigo da
ba shi bane ba dan gari
jami'an tsaro ne suka binciko su
dama tsaro ne suka binciko suka samu yanzu da yake dama aikin su ne kuma suna nan suna aikin su yanda ya kamata in san a wani lokaci sai a yi irin nan bincike ko game da labari ne ko game da zato ne ko hazari ne
to kamar Monsieur Lumer wannan mutane an samu an sa hannu a kansu suna hannun hukuma ne ko kuwa
da nake a cikin gida da aka same su ba yawo ba suke yi ba a daji ba a cikin gida sai su rata same su hatta kan rike
su yanzu da aka samu waɗannan bindigogi akwai wani kamar matakai na tsaro da aka ƙara ƙarfafawa a garin na Gigeme
to kuma da yake yanzu sun ga irin wannan abubuwan na kaka ta cewa za su ƙarfafa kuma suna kai suna hamzari
to dama an taɓa samun irin wannan kamar a samu makamai a wurin wasu haka a kama ko kuwa wannan shine karo na farko
kun san da yake Gigeme tana iyakan garurukan daji mutanen daji kun san suna tare da makamai tunda waje tsaro a wajen su masu zamanin tsaro na sata su suke da rai da kashi da makami da wani da suka cina abin kansu kuma yana rike da yawan su suna rike da abin da makami sai dai ba a yi gamin hanzari ba a kama su an sun tashi daga dajina su suna zuwa kasuwa su koma suna tsoro a tare su a hanya ko abin da wani wanda ya rike da hannu wani abin hannu shi yana sayan bindiga da ya tsara kashi an tana samu ba su da yawa ba su biyu
to kamar su waɗannan kamar suna da izini ne na rike makaman
a ba ja da nake miki ba bindiga da kayan talaka ba bindiga kayan iko ne kayan jama'an tsaro ne a irin bindigogin da ana ba izinin riko a kananan bindigogin da kamar su pistol cikin pistol ma akwai masu abun ga masu artashi tsatsa safa fiye da haka ba a bada in an tarna kada tare da makamin kamar na iko sun san ba tare da daidai ba ba tare da hanya ba da karke da shi to shi ne ana cewa to tafsir illegal
ba kan ka'ida
ba cikin ka'ida ba take rike da shi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
To madalla a gaida ta mal abari kafin dai mu ci gaba sa ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Dalla da fatan an shakata da wannan faifan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Yanzu ku karfe 3 ne da minti 15 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya.
Baba Yakubu makiyari ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hirar wakilinmu a birnin Yamai, Suleiman Muni Barba da Laftana Abubakar Salih Dan Bahago, babban jami'in sashin kaikawo motoci na ma'aikatar kwana-kwana ta Niger, wanda yake mana fashin baki akan abubuwan da ke haddasa hatsarin mota a jamhuriyar Niger. A tattaunawarsu ta baya, Laftana Salih Dan Bahago ya fara ba mu wasu alƙaluma masu daga hankali na hatsarin da ake samu a cikin wannan shekara. A yau ma zai ci gaba da ba mu waɗannan alƙalumar ne kamar haka.
Lalle ko cikin wannan shekarar da muke watannin farko Janvier zakwa har Mars muna da doni statistic kwatancin kaga nan muna da accident 111 cikin wata uku da kuma waɗanda suka samu rauni wajen 1938 don tun yanzu muna da mutuwa wajen 60 cikin wata uku kaga kenan ya kamata vraiment mutane su kula su zanka respecte wannan kaidori na tuki. Lalle accident nan ya mai da dukkan Niger ba ya cewa matashi ko abin ga duka kowa ne yake concerne defoa matasan ne defoa manya me generalement matasan yahi concerne su parce que in ka dauko wancan bole da nace akwai wadanda basu suna satan dukan motoci uwayen su su tai su harkokin su daga can kuma accident yana iya faruwa parce que baka da permit ba dole in baka da fani baka iya respecting code de la route donc bu sai wannan fanni duka ne kowa duka tranche din ne yasa suwa mata da maza da yara da kanana kowa da kuma accident in ya shahe shi
to ya za a magance cinkoson ababen hawa da yake ana ganin yana daya daga cikin abubuwan da ke kawo hatsara misali in aka dauki hanyoyi a nan Niger da masu motoci da yan babura da yan kekuna duka hada ake wuri guda
to bisa wannan fani ina sa tsammani Niger yanzu ko kuma nan Yamai cinkosu certa akwai amma akwai hanyoyi kuma da ke ta karuwa kuma hanyoyi ne waɗanda in ka diba akwai waɗannan plak da duka wani signalization da ke montre ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata ka kai ga inda ya kamata ka bi ga inda ya kamata ka kabi kenan komi ko da babur da motoci suna bi tare kenan in kowane yana respecting abin da ya kamata shi cikin kodin ya rutu wannan ba a samu wannan matsala
to wadannan hanyoyi kake ga ya kamata a bi domin rage yawan hatsarin ababen hawa
to hanyoyin kullun ana ta yi hanyoyi sune sensibilization tanto radio tanto tele wadannan kullun ana gai kullun ba mu gaji za a ta yi
to a ƙarshe Molitana akwai wani kira da za a yi zuwa ga al'umma akan maganar nan ta hatsarin ababen hawa
to kira na gudani kira na zuwa ga al'umma mutane da Allah su zanka hankuri in ka zo ga round point ko da cikin Côte de la Route an ce kai ada priorité ka zo kai sannu yakin kai a bordon round point inka ka wuce don hankuri shike sa accident wannan ya rage ko kana da priority in ka zo ka rage sannu ka wuce me ba dan kana priority ba ka zo ga round point kamar wanda ka shigo ka wuce a guje duk waɗannan bai kamata ba don ku mutane kuma su yi observing code de la route kuma uwaye in suna da motoci sun san da suna da yaran masu karambani don su zan ka sani inda suke aje kiduluwa su boye tunda yara fa yaro karambani ba iya hana mishi bayan shi kuma masu shan giya suna ɗauka mota su ma ya kamata a daina da kuma telefon komi urgence inda kai in ka samu telefon ka samu waya ya kamata ka tsaira ka kuma gehe yakin ka ɗauki telefon ɗinka don ka ina sa tsammanin waɗannan abubuwan duka in ana respectan su accident insha Allah zai ragewa.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hirar wakilin Suleiman Muni Barma da Laftana Abubakar Salih Dan Bahago, babban jami'in sashin kaikobin motoci na ma'aikatar kwana-kwana a jamhuriyar Niger. A sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin wakilin namu Sulaiman Muni Barma da bakon sa Lieutenant Danba Hago da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma har yau dai muna cikin wato jamhuriyar Niger zamu kawo muku kuma sharhin jaridu na kasar.
Jaridu a wannan mako sun bankado labarin wani mummunan al'amarin da ke faruwa a asibitin haihuwa maternity Isaka Gazobi da ke matsayin mafi girma a sahun asibitocin haihuwa a birnin Yamai. Jaridar Le Republicain wacce ta buga hoton wasu mata biyu kwance kan gado guda suna nakuda cewa take wannan al'amari abun ban takeici ne da ke fayyace rashin imanin wasu ma'aikata. Jaridar na ganin ya kamata a dubi halin da mata suka tsinci kansu a wannan fitacciyar asibiti. Jaridar Lanketer na cewa rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel na fuskantar turjiya daga hukumomin Algeria, lamarin da ya haddasa ɗari-ɗari a wurin ƙasashen da suka yi alƙawarin ba da gudunmuwar kuɗaɗen da rundunar ke buƙata don ƙaddamar da farmakin fatattakar 'yan ta'adda. Jaridar ta ce rikicin shugabancin da rundunar ke fuskanta a yau ya kai matsayin da sai da aka garzaya gaban ƙungiyar tarayyar Afirka, yayin da shugaban ƙasar Chadi da takwaransa na Mauritania ke gunaguni akan cewa an fi tallafa wa Niger da Burkina da Mali akan maganar ayyukan tsaro, in ji Lanketer. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta mai da hankali akan labarin ton biyu na tabar wiwi da hukumomin Niger suka sanar cewa sun cafke a hannun wasu gaggan dilolin ƙasa da ƙasa. Sai dai jaridar ta ce abin da 'yan Niger suka kagu su ji shi ne wai suwaye ne waɗannan masu fatauci, domin bisa al'adar hukumar 'yan sanda a nan Niger, a duk lokacin da ta yi babbar cafka takan gabatar da irin waɗannan mutane wa 'yan jarida domin jama'a ta gansu haza a talabijin. Sai dai a wannan karan shiru dalili kenan da aka fara shakku a game da wannan batu, musamman da yake hukumomi sun ce ton biyu kacal suka kama daga cikin ton 10 na tabar wiwi da ake hasashen an shigo birnin Yamai da su. Jaridar Le Horizon ta ruwaito cewa an shiga cikin halin taɓarɓarewar tsaro a birnin Yamai bayan da aka gano bindigogi suna yawo a hannun mutanen da ba su da izinin mallakar bindiga. Jaridar na tambaya waya aka yi haka ke kwaruwa a birnin da jama'a ke tsammanin an tanadi matakan tsaro. Mu kulle sharhin na wannan mako da jaridar Le Canard Enfiri wacce ke cewa 'ya'yan zuriyar masarautar Arewa Dogon Dutse sun bayyana mamaki akan yadda ma'aikatar cikin gida ta saka sunayen wasu mutanen da binciken jami'an tsaron jandarma ya tabbatar cewa ba su gada ba a sahun 'yan takara kimanin 42 domin su fafata a zaben da za a gudanar a nan gaba don mai gurbin marigayi Ahmadu Gawo, wanne Allah ya yi wa cikawa a watan Oktoban 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da Allah a gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai sakonni da ka aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa mura Amurka, ina mai sauraron ku mai suna Isiyaku Kalba daga karamin hukumomin cikar jihar Adamawa Najeriya. Ina kira ka ɗan wasan mu na Super Eagles da za su wasa da Argentina na yau, da Allah su jajirce su tabbatar cewa idan ba su sani sun ci wasala su tsaya tsayin da ka su tabbatar cewa an tashi 0-0 ko kuma 1-1 saboda ba za mu haye wannan tabbin na tsira. Ina kira ga ɗan wasan mu mai suna Ahmadu Musa da ya jajirce ya tabbatar cewa ya cire 'yan Arewa kunya a cikin gasa.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alrat Kana, gashuwa babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. ina bayyana ra'ayina na dangane ga ƴan wasan mu na Najeriya na Super Eagles nasara da suka samu a wasan su da Iceland abun farin ciki ne. To Allah ya sa wannan wasa da za a yi tsakanin Najeriya da Argentina mu samu nasara ci 5-0. Sannan kuma mutane na su tashi tsaye wajen UN Najeriya addu'ar samun nasara. Saboda abinda aka ce ƙasa Najeriya, to Najeriya ta mu ce kudu da arewa ba wani bambancin addini ko yare, duka ƴan wasan mu ne.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kalmar umma ta Balija ta raba tare da Najeriya. Da farko muna yabawa ƴan wasan ƙwallon ƙafan Najeriya a wasan da suke yi a ƙasar Rasha ta kofin duniya. Muna kuma addu'an Allah ya sa wannan karawa da za su yi a yau ta zama nasara a gare mu baki ɗaya. Domin ba Najeriya kaɗai ba, Afirka ma gabaki ɗaya. Da fatan Allah ya sa wannan wasa su samu galaba akan abokan wasansu na yau da za su yi, su tsallakewa wasa na gaba. Da fatan Allah ya sa su zo mai da kofi duniya, Afirka, Najeriya baki ɗaya.
Mai magana nan Gajeru Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga masu hannu da shuni da 'yan siyasa da 'yan kasuwa, manya-manyan 'yan kasuwar Najeriya. Ya kamata ku sa a zuciyan ku imani. Idan ka dubi ɗan Najeriya, sai ku zama ta da hukumin wasu arziki. Amma arziki ba zai ci ba, ban zai sha ba, zai taimaka a musulunci ba, ba zai taimaka na kusa da shi ba, ba zai taimaka a makocinsa ba. Kun ya tara dukiya, ga shi nan dai, shi bai yi wa kansa ba, ba ka yi wa 'ya'yanka ba. Wannan al'amari ya kamata mutane mu na gyara halayen.
To yanzu kuma sai labarai amma wannan karon a takaice.
Shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya alƙawarin kawo ƙarshen wahalar da 'yan ƙasarsa suke sha. Shugaban ya wannan furuci ne wajen wani zagaye na tattaunawar gaba da gaba da shugaban 'yan tawayen Riek Machar jiya Litinin. To amma a wannan karon ana ganawa ce a birnin Khartoum. A makon jiya shugaba Kiir da shugabayen tawaye suka gana a Addis Ababa, babban birnin kasar Ethiopia, ba tare da cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni, wanda yake birnin Khartoum din domin taimakawa wajen shiga tsakani, ya ce zai gana da shugabannin yankin domin a samu zaman lafiya. Jiya Litinin kasuwannin hannayen jari a Turai da Amurka suka fadi. A yayin da damuwar da ake nunawa a kan rikicin kasuwanci ya yi kamari a duk faɗin duniya, kasuwar hannayen jarin Amurka ta faɗi da wajen fiye da kashi 1 daga cikin 100, a yayin da faɗuwar hannayen jari a kasuwannin Turai suka ɗara haka. Bai ɗaya majalisar wakilan ƙasar Birtaniya ta yi na'am da shirye-shiryen faɗaɗa filin saukar jiragen sama na Heathrow, filin saukar jiragen sama mafi girma a Turai. Bayan an yi shekara da shekaru, ana yin muhawara akan irin tasirin da ɗaukar wannan matakin zai yi. Jiya Litinin majalisar da ake cewa House of Commons ta jefa ƙuri'a 415 na amincewa gina hanyar saukar jiragen sama ta uku a filin saukar jiragen saman Heathrow. Jami'ar yaɗa labaru a fadar shugaban Amurka Sarah Huckabee Sanders, wadda aka kora daga cikin wani gidan sayar da abinci a jihar Virginia 'yan kwanakin da suka shige, jiya Litinin ta faɗa wa manema labarai cewa ba za a yarda ana musgunawa waɗanda suke wa gwamnatin Trump aiki ko kuma magoya bayansa ba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai can da la'asari ya za a ji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin Juma'a Ali da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan hantsi Darren Smith. Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku daga Washington DC. Assalamu alaikum.